الحديث نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin wanda muka saba a cikin wannan wata mai albarka, wata Ramadan. A shekarar da ta gabata mun tsaya ƙarshen Suratul A'raf, a yau kuma za mu tashi a farkon Suratul Anfal a shekara ta 2000 ko 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake zagayo da mu wannan wata mai albarka da muke fassara abin da ya sauwaka na Alkur'ani a wannan masallaci na Kaduna Street da ke cikin garin Jibe Tayola. Wannan shi ne majalisi na farko a wannan tafsiri na bana, kuma za mu tashi Suratul Anfal. Suratul Anfal sura ce madaniya, ma'ana an saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita bayan ya yi hijira daga Makka ya koma Madina. Sannan tana da ayoyi guda 75, sannan tana magana akan abin da ya shafi shari'a, musamman ya koka wato yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda jihadi fi sabilillah, da yanda za a riba ganima idan an je yaƙi da ajiye ganima, sannan kuma musamman akan abin da ya shafi yaƙin Badar. Kusan farko-farkon ayoyin sun sauka akan tarihin yaƙin Badar, yaya za a riba wato ainihin ganima ta yaƙin Badar. Sannan Ubangiji Ta'ala ya ba mu wato kissoshi na yaƙin Badar. Bayan Bismillahirrahmanirrahim, Ubangiji Ta'ala ce yas'alunaka 'anil anfal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Ubangiji Ta'ala ce yas'alunaka 'anil anfal, sahabbanka suna tambayanka dangane da wato ganima wacce aka ciyo daga yaƙin Badar. Wani da anfalu lillah, ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganima lamarinta yana ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zai sanya ta inda ya ga dama. War rasuli, kuma rabonta yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku bi umarninsa. Wa aslihu zata bainikum, ku gyara abin da ke tsakaninku, ku daina jayayya a kan ganima ko a kan wani da za a riba ganima. Shin matasan da suka yi yaƙi suka tattaro ganima, su kaɗai za a ba wa ganima, ko kuma za a haɗa da tsofaffi na yin yaƙin, sai dai sun taimaka wa mayaƙan, sun zame musu garkuwa. Su matasa suka ce mu muka yaƙi, mu muka tara ganima, saboda haka ganima ta mu. Tsofaffin suka ce a ta mu mun kasance kariya a gare ku, saboda haka muna tare da ku, muna ƙarfafa muku gwiwa. Sannan kafurai kuma in sun gan mu tare da ku, to za su tsorita cewa lalle mayaƙan nan suna da yawa. Sannan inda wani abu zai faru a lokaci, a inda kuka je kuka yaƙi ko za a je wani ciwo, wajenmu dai za ku dawo. To sai Ubangiji Ta'ala ya saukar da wa'innan ayoyi da suke bayanin cewa ganima ai ta Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala, shi zai riba ta, ba wani ne zai riba ma. To shi ne Allah Ta'ala ya ce sahabbanka suna tambayanka ya da su riba ganima, shi ne ce qulil anfalu lillahi wa rasul, ka ce musu ganima ta Allah ne, ma'ana Allah ne zai yi bayanin yadda za a riba ta. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda zai riba ta a tsakanin wato ainihin mayaka. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai riba ganiman daidai waje da matasan da suka kutsa aka dinga sare-sare da su tsofaffin da suka fita yaƙi suka taimaka wa matasan aka riba babu bambanci. Duk wanda ya fita yaƙi to za a ba shi ganima daidai da ɗan uwansa. Ba a duba wannan ya kashe kafuri kaza, wannan ya bugi wani, wannan ya jagoranci yaƙi, wannan kuma yana bin baya ne. A'a, dukkansu ɗaya ne, in dai ka fita kawai kana da ganima. Kuma ba a bambancewa, saboda ai ba ana yaƙin ne don ganima ba, yaƙi ana yi ne don Allah, ana yi ne saboda neman yardan Allah da samun shahada da nasara don ɗaukaka addinin Allah. Saboda haka ganima ba wani abu bane, ganima ba wani abu bane, sai dai akwai wani abu da ake ce masa nafal, wanda shine jam'un anfal. Nafal ma'anarsa ziyada shine daki. A nan an ambaci ganima ne da al'anfal, daki saboda kari ne akan lada da za ka samu na yaƙi, ba kuma wani abun duniya za a baka, wanda sahabbai sun yi arziki da sababin wannan. Sannan akwai wani abu kuma nafal shine idan aka zo yaƙi sai a ce duk wanda ya kashe wane, to duk abin da yake jikin wane na dukiya ya zama naka. A ayyana mutumin ko kar a ayyana shi, kamar Abu Jahal duk wanda ya kashe shi aka ce duk wanda ya kashe Abu shikenan aka zo aka kashe shi. Wanda suka kashe shi mutum biyu sai suka yi sabani cewa wanda yace ni na kashe shi, wanda yace ni na kashe shi. Manzo Allah sai kuma yace to ku kawo ta kuban ku na gani, ya duba ga duk akwai dini, yace ku biyu ne kuka kashe shi. To amma ɗayan ya rasu daga baya da sau biyu raunin da ya samu a yaƙin Badar ya yi shahada, sai aka ba ganiman ɗayan. Ko kuma manzo Allah sai yace man qatala qatilan falahu, duk wanda ya kashe wani a yarin yaƙi ya kashe wani kafiri, falahu salamuhu, to duk abunda wato yake ɗauke da shi yana iya sunce shi, wato yana iya ɗaukan abinda ya ɗauka na wato arziki ko gulagulai ne ko wata dukiya ko guzuri da duk abin da ya zo da shi a wato ainihin auren yaƙi na tanadin yaƙi da sauransu. To wannan in aka maka haka to kana da ƙari ne akan rabon ganiman da za a yi. Manzo Allah ya riba daidai wa daidan, amma daidai wa daidan shi ne duk mutumin da ya zo ya yaƙin da ƙafa za a ba shi kashi ɗaya, wanda ya zo yaƙin da doki kuma za a ba shi kashi uku, kashi ɗaya nasa, kashi biyu kuma na dokinsa. Saboda mutumin da zai yaƙi da doki, to ƙoƙarin da zai sai ya ninka wanda ya yaƙi da ƙafa sau uku, saboda ƙarfin da doki yake da shi, da kutsawa inda zai je ya kutsawa cikin yaƙi cikin mutuwa. To mutum inda ƙafa ne ba zai iya kutsawa wani wuri ba, in mai doki ya zo zai iya buge shi, amma mai doki karo da mai doki sai dai a yi zubar gado ko ɗaya kashe ɗaya. Saboda haka doki yana da rabo biyu, sannan kuma mai yaƙi da ƙafa yana da rabo guda ɗaya, shine ma'anar an yi adalci kenan a tsakanin wato ainihin mayaƙa. Saboda haka shi mai yaƙi da doki kaso uku ne, kaso ɗaya nasa na dokinsa kuma kashi biyu. To banzala ta suma sai ya riba wato ainihin wannan ganima. Sannan kuma ribon ganima yana daga cikin khasa'isu hadhihi al-umma, wato wata daraja ne na musamman wanda Allah ta'ala ya karrama wannan al'umman da shi, ya karrama manzon Allah ta sama da shi. Da can idan an yi yaƙi ba mai cin ganima, duk dukiyar da aka samu in wani annabi ya yi yaƙi da kafurai ya ci galba ya ƙwace dukiyarsu, to sai dai a tara ta wuta ɗaya lokaci ɗaya a wuri ɗaya sai a munka mata wuta. Idan wutan ya cinye wannan ganiman to alaman yaƙin ya karɓu kenan, ba a yi ha'inci a cikin yaƙin ba. Idan aka cunna wuta ta ƙita ta ci wannan ganiman to akwai matsala, ba mamaki ko wani ya saci wani abu na ganima sai an bincika an ɗauko wannan abun an jefa, ko an samu matsala a ainihin yaƙi. To amma a wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka halatta mata wato cin ganima bayan yaƙi, shi ne tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari da Muslim. Manzon Allah yana cewa quddintu ala al-anbiya'i bi sittin, an fifita ni akan annaba da abubuwa guda shida. Utitu jawami al-kalimi, ونصرت بالرعب مسيرة شهر وختم بي النبن وحل لي الغنائم ولم تهل لأهد قبلي وجئل لي المسجد وزئل لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنباني أنفي في تاني أكان صورا أن بعد أول بداشرة أبو نفرك أنباني جواب الكلم وتذي مغنى لفظا ينكتن أمام أنا سيتظومي yasa wanda ya saba karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo da wani lafazi ba na saba yana iya gane don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da hashawu a maganarsa wato ya kawo su kalmomi wanda ba su da ma'ana an ba shi ma jawamiul kalimi ya fadi takaitaccen lafazi amma ya kunci ma'anoni masu yawa kamar yadda wani ya zo ya tambaye shi yace kulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ba'dahu ghayra la as'alu ahadan ba'dahu ghayra kaga abin wata magana wanda ba zan sake tambayar wani ba menene ya tattaro min addini na sai ce ul amantu billahi thumma taqin kace na yi imani da Allah ta'ala sannan kuma ka daidaita ta daidaita nan ta kunshi duk wani abubuwa na shari'ar musulunci to manzo sai an bani irin waɗannan kalmomi sannan kuma an halat an taimake ni da razali tafiyar shekara tafiyar wata daya rusirtu bi rubi masirata shahri idan tsakaninsa da abokanin gabansa tafiyan wata ɗaya ne to daga nan tsoro sai shiga cikin zuciyarsu shige nan daga nan sai su tsorita sai ka ga ya ci galba a kansu abokin gabanka in ya riga kare da kai to yanzu za ka ga bayansa amma mai tsorita da kai ba akwai matsala to manzan sama in dai zai je in dai yana tsaye a wuri ko yana zaune a wuri ko ya shi ma zai tafi yaƙi in ya rage tafiyan wata ɗaya tsakaninsa da abokanin gabansa to tsoro yana shigarsu ko a gabansa ko a bayansa wallahi yace Allah ya taimake ni da wannan sannan yace an halatta mini ganima wanda bata taɓa halatta ga wani annabi kafin namu to da haka sauran annabawa sun yaƙi sai dai a cunyawa ganimar wuta ta ƙone kurmus shine alamar yaƙinsu ya karɓu in ta ƙi ƙonewa kuma hankali ya tashi alamar ba a karɓi yaƙin ba kenan amma manzala ta suna idan aka zo sai a riba za a kasa ganiman nan kashi uku kashi ɗaya a kashi biyar afuwan kashi ɗaya za a ba manzala suna ya sanya shi duk inda ya ga dama ya ɗauki abincin iyalansa a ajiye a baitul mali duk wani wanda yake da wata matsala ta musamman a warware masa kashi huɗu kuma a riba maza da wannan ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata daraja ce ta musamman da aka fifita wannan al'umma wato ainihin da ita akan sauran al'ummai sannan kuma yace an sanya mini ƙasa ta zama masallaci ju'ila li al-ardu masjidan wa tahura an sanya mini ƙasa ta kasance masallaci wurin sallah wa tahura da kuma abin tsarki to da haka kana iya ce mama kai sallah kuma duk inda sallah ta riske ka in kai sallar ta yi ba dole sai a masallaci ba sabanin yahudawa ko kristoci ibada su sai dai a coci ko a bai'a mu kuma duk inda kai sallah ko a ɗakin ka ko a kan hanya kai ko a tasha kai sallah shikenan Allah ya karbi sallan a ko ina kake to da haka ko ina wurin sallah kai ko a coci kai sallah Allah zai karbi sallan sai dai a ce ba kai daidai ba kawai ka aikata makaruhi bai kamata ka je ka ɗauka ka coci ka je kai sallah a ciki ba amma sallar ka ta karbu saboda ita ma al-ardu ne ju'ila li al-ardu masjidan wa taqwa wannan daraja ce da aka keɓanci wannan al'umma da ita sannan maza su ce an aiko ni zuwa ga halitta gaba ɗaya wato kamar yadda zuwa ne hadisin kullu nabiyyin yuqasu ila qaumihi khassatan fa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan ko ne annabi ana aikansa zuwa ga mutanensa ne keɓantattu ko kabila ko gari amma ni aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya kaga annabi Musa zuwa ga yahudi annabi Isa zuwa ga nasara annabi Lut zuwa al-qaryar Sadum annabi Salihu zuwa ga Samudawa annabi Hud zuwa ga abunan Adawa annabi Shaibu zuwa ga ahlin mutanen Madiyana gashi na dai kowa annabi Lut mutanen sa to amma manzala ta sama an aiko shi zuwa ga mutane gaba ɗaya ba ma mutane gaba ɗaya ba har da aljani har aljani duk an aiko shi zuwa gare su to da manzala sama da yazo shi ya shafe dukkan shari'o'in gaba ɗaya to da haka sai aka aiko shi duka zuwa ga mutane gaba ɗayan su to da haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi sai dai malamai masu wa'azi sai ta yace al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne yace kana kanat banu isra'ila tasu khalafahu nabiyun akhar su banu isra'ila annaba ne suke shugabantar su sune suke musu wa'azi suke jagorantar su in wannan annabin ya rasu sai Allah ya tada wani annabi to amma wannan al'umman sai dai Allah ya tada malamai masu wa'azi wadanda suka yi ilimi suke karantar da ilimi sune magada wato ainihin annabawan ce za a zo a wani hadisi da isnadin sa bai inganta ba ulama ummati ka anbiya ibani isra'il malamin al'ummata kamar annabawan banu isra'ila ne ma'ana suna aiki irin na annabawan banu isra'il masu isar da manzannin banu isra'il masu isar da sakonnin manzannin banu isra'il haka nan malamai suke isar da sakonnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a wata riwaya ta Bukhari da yace wa'idu khamsan amma ne abubuwa guda biyar to a ci sai ya sa wa'idu shafa'a wato amma ne ke to kari akan wa'idan guda shida da na faɗa kaga sun zama bakwai ke an bani ceto shine ash-shafa'atul kubra ceton da ba mai iya yin safar fajiyar alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi zai cece al'umma duka ba al'umma ta kawai ba halitta gaba daya a zo a musu hisabi kowa ya tabbako masa to wannan yana mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fifikun sa akan sauran annabawa da kuma darajar wannan al'umman kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas mu ne mafi alkhairin wato ainihin al'umma wanda aka halicce su don amfanin mutane kamar yadda maza sun ya zama shine shugaban annabawa to wannan al'umma kuma ita ce gaba akan sauran al'ummatai wadanda suka gabata lamma da Allahu da'ina bi da'awatihi bi akrami rusul kunna akrama al'ummi to da kamar zalla shine akramu rusul kuma mu ne akram kuma fi darajan wato ainihin manzanni وفخرا وكدت بأقمصي أدعو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا يعني لك الشيء أبو النقارة من درجة أوكاكا كسن شوانا مسلمي لكما كسن شوانا تكين الأمم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسي الله تعالى فاتقوا الله وجد أوران الله وجد أوران الله ما ناكو بأمر لن الله ودين جائية إن الله يتكوي كوي كوي in yake ku bari shine ma'anan tsoron Allah shine ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah ta hanyar bin umurninsa da hannuwa da abin da ya hana shine ma'anan tsoron Allah an taj'ala bainaka wa baina ma takhafu wiqayatan bimtithali awamiri wa jinabi nawayi ko an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan ka sa kariya tsakaninka da azabar Allah ta wajen bin umurninsa da hannuwa daga abin da ya hana asalin at-taqwa shine kariya ماخوذ من الوقايه الوقايه شنو كاريا وين اتوا سقط النسيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقدنا بيديه متما تا تازو وچوا غبن مزا كو سي حجابين تا سي فادي كو واتو ما ابن ما يكن تا روفه ديكين تا دي دي فادي سي تا دوكي شي ده هانو ديا يا هانو كوما تا كاري فسكان تا كار اغاني سابودا كونيا شنو معنى فتقدنا بيديه saboda mai tsoron Allah shine wanda yake kokarin kare kansa daga azabar Allah ta hanyar bin umurnin Allah da kuma barin abin da Ubangiji ta'ala wato ya hana to sai ya zama da tsoron Allah shine babban wato jarin mumini idan ka zama mai imani to duk abin da zaka yi aikin tsoron Allah kuma shine tufafinka wa libasu taqwa adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تيتي ولباس التقوى ذلك سي يقول أن أدى منحل كامك تفافي وأن يكي سترك الأورمك دوكما نأدو باين كا سترك الأورم كما كدور وشريقا ببريقا كما دون أدو الله تعالى يقول ممك حل كامك وأنم في أدوم في أنك تسو كما تيتي تفافي صورون الله كما يكي وأنم إذن كساري جان صورون الله با أدون دي في وأنم كما wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine zama kana baka sabawa Allah subhanahu wa ta'ala idan ka zama bawan Allah mutumin kirki to ba sai ka sawa su kaya masu tsada za a ga mutuncin ka idan mar'u lam yadnus min al-lu'mi 'irduhu wa kullu rida'in yartadihi dami idan mutum bai bata mutuncin sa da ruwa ba da kaskanci ba da abubuwa na zudda mutunci ba to duk rigar da ya sama mai kyau ne ko dan 500 yaji ka sa za a dinga nuna ka da yafayin ka zo wucewa amma in ka riga ka zudda mutuncin ka to rigan ka fa ba abin da za ta kara ba abin da za ta kara ba sai dai kawai musulunci yana son tsafta kuma yana son ado inna allaha jamilun yuhibbul jamal saboda ka in kai ado da tsoron Allah ka sa rigan tsoron Allah to sai ka sa rigan duniya kuma a sama sai ta kara maka kurjini nurun alani amma ba ita ne asali ba wa libasut taqwa zalika kai yasa ne sai idan mar'u lan yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya wa khayru libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khayra fi man kana lillahi asla idan mutum bai sa tufafin tsoron Allah ba to tsirara yake tafiya mafi alkhairi tufafi ko dabi'a shine tsoron Allah shine jarinka shine tufafinka shine babban guzurinka zuwa ga lahira wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ba wani guzurin da yafi tsoron Allah ko a nan duniya in ka ji tsoron Allah duk kuncin da ka shiga Allah zai baka mafita kuma ya tawakkala Allah fa huwa hasbu in ka dogara ga Allah Allah ya tamaka kuma ya tawakkala Allah ja'alahu makharajan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai baki mafita daga dukkan halin da yake ciki saboda in tsoron Allah shine jagoran ka to baka da matsala fa ko ka shiga damuwa Allah zai fita cikin damuwa kuma damuwan da za ta damu wani kai sai ka ga bata dame ka ba ma ka ga baka shiga damuwan ba balle da za ka damu in kuma ka shiga to akwai mafita Allah zai kawo maka mafita saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi guzuri zuwa ga guzurin tsoron Allah zuwa ga lahira idan mutum yayi haka to shine ya zama mumini sai Allah ta ce wa aslihu zata bainakum ku yi sulhu a tsakaninku tarku yadda ku dinga jayayya ku dinga sulhu a tsakaninku a samu maslaha a tsakanin mumini da mumini ba a son ya zamana suna cikin rikici suna cikin fada suna cikin jayayya ko yake cikin tashin hankali bare har abu ya zama fitina har a zo ana kashe juna a wannan dabi'a ce ta kafirai ke sa manzala sun ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ku dawo kafirai bayana wato kar ku dawo kamar kafirai bayana shashin ku na dukan wuyan shashi wato kafirai su suke kashe juna amma mu'mine ba sa kashe juna in ka ga mu'mine suna kashe juna sun dauki wata dabi'a ne na kafirai suka yi aiki da ita amma ba dabi'a ce ta mu'mine ba su mu'mine masu ya juna ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mata shashin su masoya juna ne kuma masu jibintan al'amuran juna ne saboda haka wa aslihu zata bainakum ku yi sulhu a tsakaninku ma'ana ku daina jayayya ku daina kiyayya a tsakaninku ya zama akwai soyayya da kauna a tsakaninku saboda imani ya hada ku don ubangiji ta lati wa kunu manzo sai ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ya ku bayin Allah ku zama yan uwa saboda innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum mu'minai yan uwan juna ne ku yi sulhu a tsakanin yan uwanku idan suna wato ainihin rikici saboda haka kar ku yi kiyayya kar ku yi gaba wannan dabi'a ce ta kafirai manzo Allah sai kuma ce dabba ilaikum da'ul umami qablakum alhasad wal baghdha tututtukan wa'inda suke kafin ku sun yi rarrafe sun shiga cikin ku shine hasada da me da kiyayya hasada da kiyayya saboda haka hasada da kiyayya dabi'a ce ta kafirai ba dabi'a ce ta musulmi ba amma dabi'a ta shiga cikin musulmi wannan kuma kuskure ne manzo Allah ta sama a wani hadisi ingantacce yake cewa ala ukhbirukum bi afdalil umur ba zan ba ku labarin mafi kyawun al'amuran ku ba bi afdali min darajati siyami was-salati was-sadaqa ba zan ba ku labarin abun da ya darajansa ya fi na azumi ya fi na sallah ya fi na sadaka ko zakka manzo sun ce ga ya mana ya rasulullah sai ce islahu zatil baini wa fasadu ba zatil baini al-halifa yace abinda darajar sai fi azumi ya fi sallah ya fi zakka shine ku sulhu a tsakanin mu suna rikici tsakanin musulmi a sulhun ta yace domin lalata tsakanin musulmi shi yake askewa wani hadisi ya ce ba la aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-din wato rikici tsakanin musulmi akke addini yake yi ba wai gashi to kaga duk inda aka samu matsala kuma duk inda kaga musulmi ba su ci nasara ba to ba su hada kansu bane yasa ubangi ta'ala ce wala tanazalu fatafshalu wa yadhhaba wa tadhhabu lihum haka ne da ayin
wala tanazau
fatafshalu wa yadhhaba ne ko tadhhaba wa tadhhabu lihum kada ku yi jayayya ku zo karfin ku ya tafi wato kar ku yi jayayya ku tarwatse tsarka da karfin ku ya tafi to da aka duk lokacin da aka samu jayayya aka samu rashin jituwa tsakanin musulmi to suna rike karfin su ne ko zo duk abin da yake faruwa na rikici tsakanin musulmi to fa kafirai daji suke ji in fada ake zaka ga wayannan kafirai sai su taimaki wannan bangare wayannan su taimaki wannan bangare saboda daji ake ji sai ta ba ku makamai kuna kashe kanku idan abin bai kai ga makami ba ma su dinga karfafan wannan bangaren da wannan bangaren ai karkici su daɗi suke to kada ku yi haka to da haka mu ji tsoron Allah mu yi sulhu a tsakanin wato a tsakanin mu shi yasa hatta wani idan ya kashe wani ba a cewa ba dan uwansa ba ne fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'u bil ma'ruf wa da'u ilayhi bi ihsan aka ce wanda ya kashe wanda ya kashe muku dan uwa idan aka yi masa afuwa wato wanda aka masa afuwa daga jinin dan uwansa kaga wanda ya kashe aka ce dan uwan wanda ya kashe ni don an masa afuwa ba za a kashe shi ba diya zai bayar to a bi shi a hankali aka fi diya to da haka musulmi ko ya yi yan uwan juna ne su rike yan uwan tafar to sai ubangiji ta ala kuma yace wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun kasance mu'mini na gaskiya duk mu'mini na gaskiya zai bi Allah zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دو وند يبي الله يبي منزون الله صلى الله عليه وسلم تو ان سنا تاريدا النبا ورانا القيامه الجنه نتن تاريدا النبا سنا تاريدا صديقين تو ابو بكر ده مريم سنا تاريدا واتو شهيدين ود سكاي شهاده تو حمزه تو مصعب بن عمر da sauran wai da suka yi shahada sannan suna tare da kuma bayin Allah na gari ubangiji ta ala ce wa'annan abokanin tafiya sun yi kyau su ne allazina an'ama Allahu alaihim wa'anda Allah ta'ala ya musu ni'ima to kaga in ka bi Allah ka bi manzon Allah to kai ne bawan Allah kuma kana cikin mu'minai na gaskiya yasa Allah ta ce in kuntum mu'minin a wata ayan ubangiji ta ala ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا يتكو بألا كبي منزون الله صلى الله عليه وسلم كبي ما لمنك كبي شوى قبنينك سنة أولو الأمر ما لمنك سنة جبنتا الأمر أدينك سنة كويا مكو أدينك مسلمين شوى قبنينك سنة جبنتا الأمر الدنيا لمن دوك يركو تنا هنونسو su suke tsara muku yadda za ku rayu domin ku samu jin daɗi ku samu sauƙin rayuwa ta hanyar aiki da mulki da kuma dukiya ta al'umma to kuma su biyayya kar ku je ku yi faɗa da su su share ku kawai ku yi ta shan wahala a rayuwa sai ce idan kuka yi jayayya a kan wani abu kuka kasa fahimtar juna Allah ta ce ku mai da lamari zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana ku mai da lamari zuwa ga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku samu waraka a ciki duk wani jayayyan da aka yi akwai magani sa qur'ani da hadisi sai dai kawai alimahu man alimahu wa shahidahu man shahida wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba ko kuma wani ya sani amma yana bin son zuciyarsa kawai yake bi ya san ga yanda abun yake amma saboda wata maslaha ta duniya sai ya ki bin gaskiyan ya bi son ra'ayinsa kawai da son zuciyarsa saboda haka idan an bi Allah an bi manzo Allah ta sama addini zai yi kyau kuma rayuwa za ta yi kyau kuma za a tafi aljanna da sababin wannan wannan shine addini da'atul lahi fi ma amara bihi ala asnati rusul bin Allah cikin abin da ya umarni da shi a bisa haratan manzonni shi ake cewa addini kuma shi ake cewa ibada to duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine mumini na haƙiƙa wanda zai tafi aljanna Allah ya hada shi da annabawa da siddiqai sai Allah ta'ala ya
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
Ubangiji Ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Mu'minai sune wadanda idza dhukira Allahu in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan su sai su tsorita saboda ganin girman Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a zukatan su. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Idan aka karanta musu ayoyin Ubangiji suka fahimci ma'anonin aka musu ko aka musu fassara suka gane ma'anonin zadatum imanan. Wannan sai kara musu imani, za su bi abinda Allah yake ayi su bar abinda Allah yake a bari. Sannan wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma suna dogaro ne ga Ubangijinsu, ga Allah suka dogara. Ubangiji Ta'ala yake muminai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suke tsorita. Me yasa mumini ya ambaci Allah zai ji zuciyarsa ta tsorita? Saboda ya san girman Allah, ya san darajar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Allah yana masa kurji. Idan an ce Allah, kawai sai ji wani abu a zuciya. Idan an ce Allah ya ce, sai ga girman abun ya tsaya saurara. Idan aka ce ka ji tsoron Allah, sai ji tsoron Allah ya kama shi. Duk abun da yake yi ko ya niyan yi wanda ba na gaskiya ba ko na sabon Allah, to take zai bar shi. Shine ma'anan wajidat qulubuhum, zukatansu sai su tsorita. To shi fa mu'mini ko aikin alheri ma yayi zuciyarsa tsorita take, ba ma maganar sabon Allah ba. Kai sallah amma kana karɓa, ko an karɓa ko ba a karɓa ba. Kai azumi amma zuciyarka tana tsorace, ko an karɓi azumin nan ko ba a karɓa. Kai sadaka kana tunani ko an karɓa ko ba a karɓa. Kai zikirin Allah duk ayyukan alheri kana yi amma zuciyarka a tsorace, ko Allah ya karɓa ko bai karɓa ba. To shine alaman ka zama mumini ba wan Allah. Kamar yadda Allah Ta'ala ce wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Muminai su ne waɗanda suke aikata abin da ake aikatawa amma zukatansu a tsorace. Sai Aisha ta ce ya Rasulullah, su ne waɗanda suke zina, suke sata, suke shan giya, suna tsoron kar azabtar da su? Su ne in sun aikata waɗannan ayyuka suke jin tsoro? Su ake nufi da wannan aya? Manzon Allah ce la yamnata as-siddiq innama huwa ar-rajulu yusalli wa yusumu wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala minhu. Ai ba wai ta ake magana ba, masu zaɓa Allah ake magana. Ana maganar mutumin da zai sallah, ya yi azumi, ya yi sadaka, amma yana tsorace ko an karɓa masa ko ba a karɓa masa ba. To wannan su ne mumini na hakika. To ballantana kuma a ce wurin sabon Allah, a ce sabon Allah ya tinkare shi, sai ya tina Allah Subhanahu wa Ta'ala, sai ya tina girman Allah, sai ya ji tsoron Allah ya kama shi. Shikenan kawai sai ya bar abin da yake na sabon Allah, ko abin da ya niyya na saba Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wannan su ne bayin Allah na gari, wanda za su tafi aljanna. Fama man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Wanda yaji tsoron tsayuwansa gaba ga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hana zuciyarsa ta bi abin da take so, to wayannan aljanna ce makoman su. Wa man khafa maqama rabbihi jannatan, aljanna biyu za a bashi saboda yaji tsoron Ubangiji. Saboda haka mumini shine wanda in aka ambaci Allah zai ji zuciyarsa ta kore. Usmane suka ce idan aka ce masa ittaqillah, zai yi abu na sabon Allah, aka ce wane ka ji tsoron Allah, sai ya bar duk abin da yake. Wato niyya zan yi sabon Allah, yana da wuya mutum a ce bai baya yin sa, sai dai annabin Allah ne. To amma tsoron Allah shine zai hana ka kai abu. To idan aka ce ka ji tsoron Allah sai ka bar abun, wallahi lada za ka samu. Lada ne za ka samu, ladan da ake ba wanda suke barin sabon Allah don Allah. Mun sani kissar mutumin da yake son ya yi lalata da 'yar babbansa ko? Ina son ta kamar yadda namiji yake son mace. Ya nemi ya yi lalata da ita, ta ce ta wata ran talauci ya buge ta, ta rasa inda za ta samu bashi. Sai ta zo sai ta ce wa ɗan baban nan, ta ce wa ɗan babbanta da Allah ya taimaka mata da bashi. Sai ya ce ba zai ba ta ba har sai ta bashi kanta, ya yi lalata da ita. Ita kuwa sai ta ga ta shiga lalura, shikenan sai ta bashi kanta. Har ya samu dama zai yi lalata da ita, shikenan sai ta ce masa ittaqillaha wa la tafud al-khatama illa bihaqqi, ka ji tsoron Allah kar ka bude budurci na sai da haƙƙinsa, wato sai ta hanyar aure. Sai jikinsa ya kama rawa, ka duba sabon Allah ne yayi har ya kwanta a kanta, jikinsa ya kama rawa sai ya tashi ya bata, yace ya yafe mata ma bashin da ya bata. Makun san yana daga cikin mutum ukun nan da kogo ya ritsa da su ko? Dutse katon, dutse gangaro ya ritsa da su. Shi tawassuli yayi da wannan, yace ya Allah in nayi haka don neman yardanka ne, Allah ka yaye mana wannan dutsen, sai dutse ya guta da kansa don ba za su iya tura shi ba, ture shi ba. wannan ma ya tawassu da biyayyan da yi wa iyayensa, wannan da amanar da ya rike shikenan suka fita. Saboda haka kaga idan aka ce idan kai niyan sabon Allah aka ce ka ji tsoron Allah ka bari, wallahi daraja ne lada ma za ka samu, wannan shine mumini. Amma dan uwan ɗayan wanda ba mumini ba munafiki, shi in ka ce masa ka ji tsoron Allah to a lokacin ne ma zai saba wa Allah, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bada labarinsa, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa laddul khitam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl. Sa'a fil ardi ko liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl. So da haka daga cikin mutane akwai waɗanda maganganunsu zai ƙayatar da kai a nan rayuwar duniya. Wanda zai ce maka ai ni bawan Allah ne, ni kaza ne, mutum ya dinga gaya maka abubuwan sana alkhairi, a sai munafiki ne, ba yi da gaskiya, ƙarya yake maka, yana maka yana ƙiyamul layli, yana yin sadaka, yana taimakon bayin Allah, yana son Allah, yana son addini, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana son bayin Allah na gari, amma ƙarya ne. Maganan za ta kayatar da kai, za ka ce ka wani sai bawan Allah ne, an yi sannan zauna da shi muna hira da shi na gane mutumin kirki ne, amma ƙarya yake munafiki ne. Munafiki ne. To daga cikin mutane akwai wannan, yana ibada shaidan abin da ke zuciyarsa, yana cewa ai shi ne kaza, shi ne kaza. To amma idan ya juya baya, wato ya tafi, to sai ya dinga barna a bayan ƙasa, wa yulikal harsa wan nasl, sai ya yana ɓata amfanin gona, yana ne kashe dabbobi. Wato wannan ayat ta sauka akan al-aqnas bin shari, lokacin da aka mar abin da ya je dinga wannan barazanan a Madina, sai ya dawo Makka, a hanya sai ya samu gonakai, sai ya dinga kona su, ya samu jakuna na mutane, ya dinga kakkashe su, yana soke su. Shine Allah ta'ala ce in ya juya baya, to zai dinga tafiya a bayan ƙasa, yana mai barna, yana halakar da amfanin gona ya kona, sannan yana halakar da tsutsu da dabbobi, ya dinga ainihin wato katsewa abin da yana kashe mutane dabbobinsu. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah ko baya son barna a bayan ƙasa. To sai Allah ta ce wa idza qila lahu taqillaha akhadhahu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa la bi'sa al-mihad. Idan aka yi zo zai barna aka ce ka ji tsoron Allah, to izzan sa sai ta dauke shi ma je sabawa. Kasa ko wannan mutane, idan ka ce mutum wai karye wa shi a lokacin ne zai ka ji tsoron Allah, ya ce ah to ni zaka nuna tsoron Allah, sai dai ma sabon Allah ka sai ce bari ma ya je a lokacin sai ya kara. To wannan munafiki ke nan, munafikin Allah ba addini ne a gabansa ba, ba mumini ba. Allah ta'ala ya ce wutar jahannama ta ishe shi, tir da shimfiɗa wutar jahannama. Saboda haka duk mutumin da yake mumini in kace masa ka ji tsoron Allah, wala sai zai ce razaka lillahu takawahu, sai zai ce Allah ya azurta ni da tsoronsa. Iya abin da za ka faɗa kina, ba ka da wani abu da za ka gaya wanda ya maka wasiti ya ce ka ji tsoron Allah. Kuma ko da mummunan manufa ya faɗa kar ranka ya ɓaci, don ita ce wasiyyan da Allah ta'ala ya yi wa mutanen farko da nabi da na ƙarshe. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, Allah ta'ala ya ce mun yi wa wanda suke kafin ku wasiyyi da ku ji tsoron Allah. Wasiyatu lillahi lil awwalin wal akhirin, kuma haka manzo Allah ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla, lokacin da ya sahabbai wa'azi hankalinsu ya tashi, zukatansu suka tsori da ko hadithin irbaba bin sariya wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izatan balighatan wajadat minha alqulub wa zarafa minha aluyun hatta qulna ka annahu mu'izatun muwaddi'in fa awsina ya rasulullah qala usikum bi taqwallah, bazalla mana wa'azi wa'azi wanda yake mai kaimatika, wanda zukatan mu suka tsorita, idanun mu suka zudda hawaye, har muka ce ya rasulullah kaman ban kwana kake mana a duniya, kaman wa'azin ban kwana, kaman wasiti mana, sai ce ina muku wasiti ku ji tsoron Allah. Shi kenan iyakacin take. Shi yasa duk ina gaya maka wannan kalman, to nasiha aka maka, wallahi mutum ko da gayya ko wani abu kai, ina son shi ya ce maka baka da tsoron Allah, ce wani ka ji tsoron Allah, to wallahi kai murna ka ce Allah ya azurta ni da tsoron, ko da ba da kikkiawar manufa ya faɗa. Shi yasa malamai suka ce idan mutum aka mara hukunci a kotu yayi wa alƙali rashin kunya, ya nuna ba a mar adalci ba, alƙali zai ladabtar da shi. Sai da ya fadar da shi. Amma idan cewa alkali ka ji tsoron Allah, to ba wani lantarwa, sai zai ce razaka lillahu takawahu. Yanzu ka zo ka yi hukunci tsakanin Zaidu da Amru, sai ka ce Zaidu ba da gaskiya, shi ne ba da gaskiya, ya biya Amru haƙƙinsa. sai zai zuwa ce alƙali ka ji tsoron Allah me yake nufi ka ji tsoron Allah alƙali kaga ya nufin an zalunce shi kenan ko ya ce alƙali ba adali bane amma ba abun da zai yi maka sai dai ya ce razaqanillahu taqawahu Allah ya azirta shi da tsoronsa amma da cewa alƙali kai baka min adalci ba to a kama shi a ladabtar da shi don kar ya zubar da kurjinin alƙali mun fahimci wannan saboda haka idan mu'minin an ce masa ka ji tsoron Allah to fa shi fa zuciyarsa raurawa take yi saboda haka tsoron Allah sai ya kama shi wannan shine bawan Allah na gari sannan gaba na biyu idan an karanta masa ayoyin alqur'ani zadatu imanan suna kara masa imani duk mutumin da wa'azi yake kara masa imani mu'mini mutumin da wa'azi baya kara masa imani to ya bincike kansa kawai ya bincike kansa amma idan mu'mini ne wa'azi suna kara masa imani wa'azi na kara masa imani wannan aya tana nuna imani yana karuwa yana riguwa duk abin da ke karuwa yana riguwa to kaga wani sai kaga kullun imani sa baya yake yi to wannan mutuwar sa ta fi rayuwar don imani zai kare kafin ya mutu iya nisan kwana wani kuma kullun imani sa karuwa yake yi gaba gaba yake yi to wannan ya ci gaba da rayuwa yana da kyau saboda khairukum man tsala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin ku wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi ne ya yi kyau aikinsa ya yi kyau to kaga imani so ake kullun ya karu in ka je inda ake karatu to ya kara maka imani kar ka je wajen karatun da bai zai kara maka imani ba imanin kai zama yana karuwa ko da yaushe to wannan kai ne mumini amma a karanta ayoyin alqur'ani ayi nasiha ayi wa'azi a faɗi wutar jahannama amma zuciyanka ba ta raurawa ba a to kai mutacce ne ba raye ba ne inda zuciyarka rayayya ce da za ta raurawa wannan kai kawai ana fura ne ana furawa ne ana fura toka ne don wuta ta tashi ba gaushi ba da kad asmata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta bihi aba'at walakin anta tanfuku fi ramadi yace da a ce rayayya kake kira zai amsa maka amma mace ce kake kira da garwa ce kake furawa wuta za ta tashi amma kana fura toka ne wuta ba za ta tashi ba kana kura toka to mai macaccen zuciya ayoyin alqur'ani ba sa kara masa imani shi zuciyarsa ta riga ta kekashe thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika to da haka zuciyarsu ta kekashe irin zuciyar yahudu ta fi dutse kekashewa to da Allah ta ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutafaddian min khashyatillah da duwatsu za a aka saukar wannan alqur'ani zai kikkece saboda tsoron Allah da ganin girman Allah subhanahu wataala to kaga idan qur'ani ba ya ratsa zuciyanka ta fi dutse tauri zuciya ta bushe ta yi tsatsa saboda sabon Allah ta yi tsatsa kana bukatan wato abinda zai kankare maka wannan tsatsan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun kafirai da kaga ba sa karban gaskiya abin nan shirka ne musu tsatsa a zuciyarsu da kafiri da kai ma ba ka karban gaskiya qur'ani ba ran a zuciyarka sabon Allah ne maka tsatsa a zuciyarka saboda haka sai ka goge wannan tsatsan kafin al'amuran addini ka za su tafi daidai don sahabban manzala ta sama ba haka suke ba Allah ta'ala ce wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun idan aka saukar da ayoyin alqur'ani ko ta sura sai ka ji munafiqan suna cewa wai waye wannan suran ta kara wa imani ka ji ba da yanzu kai ta kara ma imani kai fa yanzu Allah ka kara imani me abun kara imani haka munafiqai suke cewa Allah ta'ala ya ce kaga mu'minai wadanda suka yi imani da Allah da manzala ta sama to ayan ta kara musu imani albishir ma suke da wannan suran ta kara musu imani to kaga mu'minai bayan Allah su ne wanda wato abin da yake kara musu imani alqur'ani yake kara musu imani sai ka bincike zuciyanka imanin ka yana karuwa ko riguwa yake idan karuwa yake ka kara himma saboda jin wa'azi da ibada da zikirin Allah in kuma imanin ka riguwa yake yi ka fashe da kuka kawai alayka bi rafi sautika bil bukai ala ma kunta fihi min awidaj kana cikin halaka ka fashe da kuka kawai ka je ka goge tsatsan zuciyanka ka dinga halartar inda ake wa'azi ake karatu ka dinga halartar makabarta kana ziyartar makabarta ana kai wato wanda ya rasu da kai a tona rami a bunne shi kana kallo don ka goge tsatsa zuciyanka kamar yadda manzo sai ce innal quluba tafda'u kama yadda al-hadith qalu wa ma jala'u ya rasulullah qala tilawatul qur'ani wa ziyaratul qubur zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa suka ce me yake yaye ta ita abin da ke yaye ta shine karatun alqur'ani da kuma ziyartar makabarta saboda haka kana buƙatan ka goge tsatsan zuciyanka ka zama mumini mutumin kirki bawon Allah kamar yadda mumine bayin Allah kake ganin su suna cike da imani da tsoron Allah da murna na ƙarin imani da suke yi da ƙarin tsoron Allah da bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba abun da ya fi dariya duniya kamar a ce kana da imani mai kyau kana da tsoron Allah wa ma shay'un azzu min as-salah wani ne yake daukan sharholiyar duniya wai shine jin dadi wallahi abun tausayi ne abun tausayi ne wa'inda suka dulmuya cikin duniya suna ga wai shine jin dadi wallahi ba sa jin dadi irin yadda mu'mini suke jin dadin rayuwa ko da ko suna cikin talauci ko da ka imani ba abun da ya kai shi dadi tsoron Allah ba abun da ya kai shi dadi kasancewan ka mutumin kirki bawon Allah ba abun da ya kai shi nutsuwa da dadi a duniya wancan duk abun da ruɗin shaitan ne kawai kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur kowa zai dangane mutuwa za a cika maka ayyukan ka ranar al-qiyama sakamakon aikin ka duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka sashi aljanna Allah ta'ala ya samu babban rabo sai ce wa man hayatud dunya rayuwar duniyar nan ba komai bane illa mata'ul ghurur ce jin dadi na ruɗi ruɗu ne kawai ruɗun shaitan sai daga ba ka gane cewa shirme ne yanzu da Allah wanda ya arziki ya shaholiyarsa ya shakata ya yalwata ya yi yadda yake so daga baya talauci don Allah mai yake hango irin rayuwar da ya ada shirme yake hangota shirme ya san hayaniya ce kawai ya yi yanzu yana cikin wani hali na matsala to ina ga wanda ya tafi lahira kuma ka bar duniya ka tafi lahira ya za ka kalli duniyan ka san shirme ne ba wani abu ba ne kawai to da haka mu ji tsoron Allah mu ƙara imani sai Allah ta dace alladhina yuqimuna as-salah
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
Ubangiji ta'ala ya ce alladhina yuqimuna as-salah mu'mini na hakika bayan wa'ancan siffofin da aka faɗa su ne masu fai da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abin da Allah ya azurtar da su suke ba da dukiyar su fi sabilillah Allah ta'ala ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan su ne mu'mini na gaskiya lahum darajatun 'inda rabbihim suna da sanawa yake son ayita yanda yayi da shi shine suna zakka ka ga musulmi ko ina sabon Allah suna sa musulmi don Allah ta lace fa za ta kace kai ba musulmi ne to kai kafiri billahi wa rusuli ila qulubuhum bati Allah zuciyanka ta tsorika in an karanta qur'ani ya kara maka wato tsini yanda yan bidiya za ku ga suna yi sai ta albari wasu bayi ko wato bayi Allah da yar kuma ma su kama ke sabon Allah bana son sa ko duk da cewa sana'ar mu iri ɗaya ne ni ma ina sabawa Allah amma Allah bana son mai sabon Allah to Allah kiyaye ka daga sabon Allah ku duba nan bai ce kai ba ka sabawa Allah ba dan bid'a ne zai duba malamin sa yace ba ka sabawa Allah amma shi bai ga Imam Shafi'i ba ka sabon Allah ba malamin sa ne yace Allah kiyaye ka daga sabon Allah ba saboda kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan